ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da ta daidai da 11 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 11 ga watan August shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 50 daidai daga cikin jeren giyar karatutukan littafin fiqhus sira wallafar babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Kamar da muka sha faɗi, wannan littafi ne da ke tarihin fiyayyen halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, a inda yake fitan mana da darussa dangane da alaƙar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a yadda za mu gyara rayuwarmu ta duniya da ta lahira baki ɗaya. Malam yana kawo mana tarihin irin salon da mushrikai suka ɗauka wajen faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar izgilanci, kamar gwada ƙarfi, a inda muka ji cewa wulaƙanci iri-iri suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mun ji ainihin hadisin farko, a inda annabi ya zo yana salla a Ka'aba, suka zo suka watsa mishi wata ainihin wato ƙazanta ta mahaifar raƙuma. Haka muka sake jin inda Abu Jahal ya ce yaushe za mu bar Muhammadu yana salla a gabanmu, idan har ya sake sunkuyawa sujuda ya ce zan je in taka wuyan shi, zan gurza goshin shi a ƙasa. Ya tafi ya yi haka ɗin ne, Allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi wani wawake kirami a gaban shi yana zaɓaɓɓaka da wuta, sannan ya ga ainihin mala'iku ga su nan da fuka-fukai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wallahi da ya matso kusa da ni a wannan lokacin da mala'iku sun gutsutsura shi gaba-gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To malam ya ce wa akhraja al-Bukhari wa an Urwata ibn Zubair radiyallahu anhuma, Bukhari ya fitar da hadisi daga Urwatu dan Zubair, Allah ya kara musu yarda. Urwatu dan Zubair tabi'i ne, jikan sayyidina Abubakar ne Siddiq ta wajen Asma'u yar Abubakar din. Qala Urwatu yace sa'altu Abdullah ibn Amr an ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na tambaye Abdullah dan Amr dangane da mafi tsananin wulaƙancin da suka yi wa Annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Wannan wulaƙanci ne yafi tsanani wanda ya ga Annabi sallallahu alayhi wa sallama ya shiga dangane da mushrikai. Qala sai yace رأيت عقبة ابن أبي معيط ناغوا نببان كافرين يسونا عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي يزوي سامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا صلى فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا يسن يميا فيش أويا النبي شاك النبي شاك وامي تنني أهال النبي صلى فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه سيد ابو بكر يزو يتنكدي شي wannan mutun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال يتي اتقتلون رجلا حبا قريشاوا za ku kashe mutumin da an yaqula rabbi Allah dan yace Allah ne ubangiji na, ku rasa wanda za ku kashe sai wanda yace Allah ne ubangiji na. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, a halin hujjoji ne ya zo muku da su daga ubangijinku. Ma'ana kamar yadda alu fir'aun mu'minu alu fir'auna ya faɗi dangane da annabi Musa da aka tashi ana duka, haka anan yanzu an shaƙe annabi, annabi yana salla, ga ƴan ta'addacin, ga ƴan iska a gari, ga ƴan fashi da makami, ga ɓarayi, ga masu ɓarna iri-iri, sai mutumin da ya zo yana salla a Ka'aba shi ne za ku shaƙe shi ku kashe shi, me laifin shi? Kamar yadda Allah ya faɗi ne a cikin Alƙur'ani, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid allazi lahu mulku as-samawati wal-ard, sai yace me wallahu ala kulli shay'in shahid, ba abinda mu'minai suka yi wa kafirai sai dan sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzannin Allah, sun yi imani da ranar lahira. Wannan fa shine laifin mu'minai. Allah da shi ke da sarautu na sammai da ƙasa, sai Allah ya ce to amma ba komai. Allah yana ganin duk abin da ake yi, Allah na ganin duk abin da ake yi. To kuma in ba dan Allah yana da haƙuri ba, ka tura dan aike a gabanka a rinka wulakanta shi, kana da halin da za ka yi komai da komai, ka hallaka duniya, ka hallaka kaza, ka hallaka kaza. Amma abinda Allah yana nuna komai ya tafi a bisa sunnar shi ne. Allah yana nuna komai ya tafi a bisa sunnar shi. Allah da ya kare Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makircin Abu Jahal da ya ce zai je taka wuyan shi, bai da ikon da zai kare makircin Uqbatu dan Abi Mu'aytin daga shaƙe wuyan Annabi ne, yana da shi. Amma kaga sai Allah yakan bar abubuwa su faru, saboda nan ma wasu darussa ne, nan ma ƙarin ɗaukaka ce ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Jama'a, kun ji wannan hadisi kamar yadda kaji al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, yana nan a cikin lamba hadisi ta 3678. Watatawala Utaybah ibn Abi Lahab, akwai kuma wani Utaybah dan Abi Lahab, dan gidan Abu Lahab ne, sunan shi Utaybah. Yayi rashin kunya, yayi tsiwa, ya faɗi munanan maganganu ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Wa shaqqa qamisar rasuli, ya yagawa manzon Allah riga. Kun ga duk wannan wulakanci ne fa. To kuma duk wannan har karku manta fa, ana magana ne dangane da istikhdamul quwwa, amfani da ƙarfi don hana mutane fahimta addini. Shine kai da kazo zaka isar da addinin, a wulakanta ka, ayi kokarin zubar maka da daraja, shine ma'ana ya ga riga, aka yagawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama riga. Fada'a alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai manzon Allah ya mishi mugunya addu'a, shine da'a alaihi ar-rasul, ala shine mummuna addu'a, da an ce fada'a lahu, to ta zama kyakkyawar addu'a. To muguwar addu'a manzon Allah ya mai, an yi sallita alaihi kalban, Allah ya dora mishi wani kare, Allah ya hada shi da kare. To wannan sai in ka zauna cikin Larabawa, ko in ka karanta al'adun Larabawa, Balarabe in yace Allah ya hada ka da kare, ba fa kare yake nufi lallai kare kare wannan da kake ganin Mr. Dog ba, yana nufin Allah ya hada ka da wani mugu. Ko kun fahimta? Don haka sai ka ji yana cewa Allahumma sallib alaihi kalban min kiladik, sai ka ji kuma ya faɗi wani mutumin daban. Misali, akwai Larabawa da suka rinka kukan Saddam ya zalunce su, in suka zo su nemi shi addu'a, sai ka ji suna Allahumma kalban min kiladika ala Saddam, Allahumma sallib alaihi Bush. To kaga Bush kalban min kiladillahi alaihi. Saboda haka ba asalin kare ake nufi kare mai haushi ba, ma'ana saboda kare mai haushi ya bayyana a al'adun mutane, ya iya cin mutunci, ya iya yaga riga, ya iya cizo. To kawai sai Balarabe ya ce Allah ka haɗawa na da kare, wato shi wanda ake fatan ya azabtar da kai ɗin ma, kai ya zama mai daraja, ya zama shi ma kare ne. Ko kun fahimta? Kare, ina fatan kun fahimta. Don haka Annabi ya mishi addu'a, Allah ya haɗa shi da wani kare. Fa kharaja Utayba fi nafarin min Quraysh, sai Utayba ya fita yayi tafiya a cikin wasu tarin Qurayshawa. Fa nazalu fi makamin yuqalu lahu Zarqa, sai ya ainihin sauka a wani wuri da ake kira Zarqa. Wannan Zarqa din a yanzu ita ce Jordan, ita ce Oman, ƙasar cikin ƙasar Syria ne, wato a ƙasar Sham ne a da. Ita ƙasar Sham a da, jama'a, kamar yadda kuka ga Sokoto take a da, haka to ainihin ƙasar Sham take a da. Yanzu ƙasar Sokoto ta haɗo da garin jihar Sokoto ta yanzu, da jihar Kebbi ta yanzu, da jihar Zamfara ta yanzu, da wani ɓangare na jihar Niger, kamar su Kwantagore da sauransu, duk suna cikin Sokoto ne a da. To in aka ce Sham a da, ka fahimta? To ƙasar Jordan tana ciki, ƙasar Lebanon tana ciki, to amma yanzu ne duk aka zo tsarin bature duk aka yanyanka su to wannan azzarqa din nan azzarqa asali jodan kenan jodan ta yanzu da kasani ina fata an gane amma to shikenan sama zalu fi makani yuqalu lahu azzarqa sai suka je suka sauka a wani wuri da ake ce mishi zarqa fa atafa bihim al-asad tilka al-laila sai wani zaki ya rinka kewaya su a wannan dare faja'ala utaybatu yaqulu sai utaybatu ya rinka cewa ya waili ya waila ummi wata ta shiga uku yau wa huwa wallahi akili wallahi zai cinye ni ne ku ji fa suna da yawa amma shi kadai ne ya tsargu yana cewa ya waila ummi uwata yau ta kaɗe uwata ta shiga uku wallahi akili zai cinye ni ne kama da'a muhammadun alayya kama yadda muhammadu ya min addu'a qatalani ibnu abi kabsha dan abi kabsha ya kashe ni wa huwa bi makka a halin yana makka ko kun fahimta wa ana bi sham ni kuma ga ni a sham fa akhadha al asad bi ra'sihi sai wannan zaki ya kama kanshi fadhabahu sai yanka shi shine gutsura kanshi yanzu dan girman Allah da Qurayshawa na da natsuwa waɗannan abubuwan da Allah yake ta musu ba aya bane wannan ya je zai taba mutumin nan ya ga wuta ya ga mala'iku wannan an je magana bin bashi zai taurin kai ya ga wani raƙumi wannan yanzu gashi kuna zaune da mutum an yi mishi mugunyar addu'a an tashi an yi tafiya an je shi da kanshi yanzu yana furta cewa wane ne zai kashe ni ni ga ni ina sham shi kuma yana makka duk waɗannan menene hayoyi ne amma sun riga sun yanke wa kansu shawara akan kafirci sun yanke shawara ba za su canza shawara ba shi yasa kaga Allah ya musu baki tun farko-farkon suratul baqara yace innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna baqaqan kafirai da suka riga suka yanke shawara ko kai musu wa'azi ko ba kai musu ba ko kai gargadi ko ba kai gargadi ba fau da za su yi imani ba sun gama yanke shawara me yasa sai Allah ya bayyana sirrin yace khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun alim azim Allah madaukakin sarki ya danke zuciyarsu ya rike zuciya ba ta fahimta alheri ya sanya yana a idanuwa ya sanya wata dalma ta bude kunnuwa dan haka azaba ta tabbata mai girma a gare su a ranar lahira saboda haka duk yadda za a yi karkaiwa addinin Allah izgilanci ka rinka addu'a ya Allah wannan abu da yazo alheri ne Allah ka hada mu da shi idan sharri ne Allah kai mana maganin shi shikenan sai kaga duk yadda za ta fadi gare ka sai ta zama alkhairi dan ka riga ka mika wa Allah al'amarinka anan ya kamata mu tsaya mu tattauna me yasa suke cewa annabi ibnu abi kabsha duk wani abu da ya faru na jarumta sai su kira shi da ibnu abi kabsha cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama tun zamanin dacan akwai wani dattijo jarumi ne sunan shi abu kabsha abu kabsha to jarumi ne an ce tun da aka haife shi ba a taba samun sa'an shi ya ainihin galaban shi ba haka kuma har ya rayu bai taba shiga wata harka ta yaki ko fada ko dambe ko wani abu an ka da shi ba har ya mutu to sai ya shahara duk sanda za a yi misali sai a ce haba kai wani kullun kai ne a sama kamar abu kabsha kai kullun kai ne a sama kamar abu kabsha to shikenan da tafiya ta tafiya kuma cikin zurriyar shi ne sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka hatta lokacin da sihirakal suka gayyato larabawa da suka je kasuwanci suka ce mun ji labari mu kristoci ne ga wani cikin mutananku ya zo yana cewa Allah yana magana da shi daga sama shine muke so zamu muku tambayoyi cikin wannan tawaga wane ne yake da kusancin dangantaka da shi sai aka nuna Abu Sufyan aka ce yafi kowa dangantaka sai yace to ku matso da shi aka matso da shi kusa da ainihin inda sarki Herakles yake zaune Herakles sai yace to duk ayi sahun su kuma su yi sahu kamar yadda liman yake da mamu haka sai aka sahu suna kallon sarki. Kaga shi shugaban tafiya Abu Sufyan baya kallon su, gaba ɗayan su suna kallon sarkin ne. Sai sarki ya ce wa mai mishi tafinta, ka tambayi wannan mutum menene dangantaka ku da shi. Sai ya ce dangantaka ta jini ce ni da wannan mutum da ya zo, ya ce shi manzo ne. To ya taɓa muku ƙarya tun da kafin ya fara wannan karatu nashi, kafin ya fara wa'azi? Ka ce a'a. Kuna tuhumar shi da cewa ko da gidansu gidan sarauta ne, yanzu sarauta ta ƙwace yake ƙoƙarin ya dawo da sarautar? Ce a'a. Da can gidansu gidan masu kuɗi ne, kuɗi suka ƙare, yanzu ya tashi yake wa'azi yake neman ya dawo da kuɗin gidansu? A'a. Kun taɓa yaƙi da shi? Eh. Da kuka yi yaƙi yaya kuka ji? Sai ce ai ɗiban guga ne abin, wata ran ya ji mana, wata ran mu ji mishi. Waɗanne irin mutane ke bin shi, talakawa ne ko manyan gari? Sai aka ce ai talakawa ne. Ƙaruwa suke ko raguwa suke? Aka ce ai ranka ya daɗe, kullum ƙaruwa suke. Suna ridda ko ku ba sa ridda? Ce ai ba sa ridda. To irin waɗannan tambayoyin da aka gama, sai ya ga waɗannan turawa kiristoci su hirakal sun koma suna taro suna jijjiga kai. To abin ya ba su mamaki kenan. To sai aka sallami su Abu Sufyan, aka ce su tafi. To da suka tafi suna juyawa, sai Abu Sufyan ya ce laqad amira amr ibn abi kabsha, al'amarin dan Abu Kabsha ya kasaita. Innahu yakhafuhu banil asfar, turawa ma na tsoron shi. To kun ga muhammadu shahid kenan. To duk inda aka je wata bajinta ta bayyana, sai su danganta shi zuwa ga wancan kakana shi, sai su ce ibnu abi kabsha. To al'adar balarabe ne ko a yau, idan har kai wani abin jarumta, sai a ɗauko wani kakanka wanda maiwa kai ma baka san shi ba, sai a danganta ka da shi. Dubi ibnu taymiya, dubi ibnu taymiya. Wannan taymiya da ake cewa wata kakashi ce fa can ta biyar, wato kakar kakar shi ce, kakar kakan shi ce. To sai ya tashi da malanta da basira da hadda tun yana ƙarami, sai aka kasa gane da waye kama a cikin dangi. Sai aka tuno akwai wata kakashi mai suna taymiya, taymiya. Sai kawai sai aka zo ana ce mishi ibnu taymiya, sai shahara da ita. To haka annabi sallallahu alaihi wasallama gwarzo ne, sadauki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ba a taɓa kayar da shi ba sai dai yayi kayi, ba a taɓa ganin shi yana gudu ba sai dai a gudu a bar shi. Duk kirarin da ka ji ana wa sayyidina Ali, ana Ali Haidara, Ali Gadanga kusan yaki, haka ne. Amma ran da aka yi Ghazwatul Hunain sai da Aliyu ya gudu. Aliyu ya ce da muka ga kafirai kai, sai muka fara gudu. Aka ce hadda kai Gadanga kusan yaki? Ali Haidara ya ce hadda ni. Annabi bai ce a annabi yana tsaye ya ce in suka biyo ni ma da jikin annabi muke boyewa. To kai yakin da kaga sayyidina Ali ya gudu, to ai suwana da suwana kam ka neme su can adawa. To amma kaga manzon Allah bai gudu ba sallallahu alaihi wasallam. A wani dare ana zaune a Madina, sai aka ji wata ƙara, baki ɗaya mazaje suka yi ta boyewa. Ƙara ce aka ji haka, wani abu ne ya zube, wani gini ne, wani menene, sai aka yi ta gudu, maza suka yi ta ɓuya. To kaga ina labarin mata. To ana cikin haka fa, ka ɓoye wani lungu haka, kana tambayar matar ka lafiya dai ko? Sai kuma da annabi ya fito daga daidai wurin da aka ji ƙarar, sai yana cewa kad ku fitum, ku koma ku yi bacci, an yi muku maganin shi. Aka ce ya dawo akan doki ne ma, tsirara dokin yake, babu linzami, babu sirdi, ba komai. Haka ya tsalle ya haushi ya ruga a guje sallallahu alaihi wa sallam. To waɗannan su ne sadaukai na gaskiya, ba su sha wani tsini ba, ba su sha wani dafa'i ba, ba su sanya wani bante ba. Allah madaukakin sarki shi ne ya gina annabi da wannan irin jarumta sallallahu alaihi wa alihi sallama. To don haka gashi yake cewa qatala ibn abi kabsha wa huwa bi makkah wa ana bi sham, dan gidan abu kabsha ya kashe ni, yana gashi yana can a Makka, ni kuma ina Sham. Fa akhadha al-asadu bi ra'sihi fa dhabahu, sai wannan zaki ya cafki kanshi ya gutsure kan nashi. Allahu akbar. Wannan yana nan a cikin wani littafi mai suna Dala'ilun Nubuwa. Dala'ilun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi, yana nan muna da shi a wannan makaranta cikin littafin mu na sira. Sai ka je ka duba a mujalladi na 4 shafi na 339. Hakanan Hakim ya ruwaito wannan a cikin ainihin wato Mustadrak a mujalladi na 2 shafi na 539. Wa sahahu wafaqahu Adh-Dhahabi, Hakim ya inganta wannan hadisi kuma Dhahabi ya tabbatar da haka. Gashi nan sai yake cewa wasu Ibn Abi Lahabin ha huna bi annahu Lahab, amma a cikin riwayar Hakim ma sai aka kira shi wannan dan da Lahab din, shine Abu Lahabin da ake cewa, to yana da ɗa ne Lahab, to a cikin riwayar Hakim ma sai aka ce Lahab din ne. Ko kun fahimta jama'a? Me Lahab? Dama bakin wuta. Haka Larabawa suke. Balarabe sai ka ji har yanzu ya ɗauki wani mugun suna ya yarbawa dan shi, sai ka tambaye su me yasa kuke sa ƴaƴanku haka, sai suka ce suna son ne ƴaƴan su zama da irin wannan ɗabi'a akan maƙiya. Don haka dubi Fahad, me ma'anar Fahad? Damusa. To ya za ka sa wa ɗanka damusa? Kana son ya zama haka ne ga maƙi, to Lahab bakin wuta. To kuma shi sai ya tabbata uban nashi ya zama ɗan wuta. Allah ya kiyaye. Malam ya ce don neman ƙarin bayani ka duba littafin Minhajus Sunnatin Nabawiyya a mujalladi na 7 shafi na 305, za ka ga ƙarin sharhi dangane da wannan hadisi. Allahu akbar. Malam ya ce wa kama ubiyar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar fa yadda aka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, faqad ubiya ashabahu sahabatuhu, haka kuma aka cutar da sahabban shi ridwanullahi alaihi, Allah ya kara musu yarda. Faqad qama Abu Bakr as-Siddiq yakhtubu fil masjid al-haram, Abu Bakr ya miƙe a nan cikin masallacin harami a Ka'aba, yana khutuba, yana jawabi, yana wa'azi. Fa darabahu al-mushrikuna, mushrikai suka dakai. Inda za ku gane al'amarin nasu ba mutunci kenan. Dan Abu Bakr fa mai kuɗi ne kuma mai taimako ne, amma da yazo yace addinin musulunci, ku duba wa'azi yake saka ba shi suna dukan shi, duk sun manta da irin buhun gero, buhun wake, masara, hatsi, gudunmawa, duk da yake musu. Yau yazo yana wa'azi saboda tsabar rashin mutunci suka da kai. Wa kana mimman darabahu, daga cikin waɗanda suka bugai akwai Utuba ibn Rabi'a, akwai Utubatu dan Rabi'a, haythu ja'ala yadrubuhu ala wajhihi bina alaini, ya rinka makawa Sayyidina Abubakar takalma guda biyu a fuska yana mare shi, hatta ma yu'rafu wajhuhu min anfihi, har aka kasa gane a ina ne hancin shi yake a fuskar shi, saboda ko ina ya kumbura, dama ba hanci ne ya tudu ba, to fuska ta sha duka da takalmi, ko ina ma ya yi tudu, har aka kasa gane ina ne hancin shi a fuskar shi. Wajahara Abdullahi ibn Mas'udin bil Qur'an bi Makka, Abdullahi dan Mas'udin yazo yana karatun Al-Qur'ani a Makka, kowa yana ji. Fa darabuhu darban, suka yi mishi duka mai yawa. Asara fi wajhihi, har sai da ya tattasa fuskar shi, duk fuskar shi ta kukumbura. Hakika in muka zo zamu karanta hadisin ma za ka ji, sai da suka sumar da shi. Wata ran ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai, cikin ku waye zai je ga mushrikai can suna zaune a Ka'aba, wa zai je karanta musu Qur'ani? To Ibn Mas'udin dama wada ne, dan gajere, can sai ya daga hannun shi. Sai manzo Allah ya duba ya dubga suwana da suwana, sun goma sangoman mutane, sai sake cigiya, jama'a wa zai je karanta mushrikai Qur'ani ga su can? Sai Ibn Mas'ud ya sake daga hannu. Aka sake cigiya ta uku, to shikenan sai aka ce approved, ka tafi, an baka izini. Ya tafi ya je da ya fara karatu, sai suka ga har abin ya kai haka a gaban su, shine suka bada fatawa aka fara dukan shi, sai da ya suma. Da aka dauko shi aka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aka zubar da shi, gashi nan ya suma. Sai Annabi ya ce, wanene ya bugai sai aka ce Abu Jahal, sai manzo Allah ya tuntsare da dariya, sai sahabbai hankalinsa ya tashi, a'a ka tura mutum kuma ya sha duka har ya suma kuma kana dariya? Manzo Allah kenan da wahayi yake al'amarin sa, yace ku zuba mai ruwa ya farfado. Sai Annabi yace waye zai je karanta mu shirkai Qur'ani? Irin tsudin sai ya daga hannu haka. Shuhada'u kenan, shuhada'u na gaskiya kenan. Cigiya sau uku sai ya tafi, aka sake maimaitawa, aka sake zuwa da shi, Annabi ya sake dariya, sahabbai hankalinsa ya tashi, aka zuba mai ruwa ya watsake, aka sake cigiya ya sake daga hannu ya je ya dawo ya sake suma, aka sake. Sai Annabi ya ce Allah ya kai mu za ku ga fasara wannan dariyar tawa. To ran da aka yi yakin Badar, sai Ibn Mas'udin ya dawo ya ce ya manzo Allah, ni ban samu kowa na kashe ba, 70 din nan ba wanda na kashe. Sai manzo Allah yake ka dan je da wukanka haka ka dan kewaya, ko za ka samu wani ka karasa, kai ma ka samu ladan ka kashe kafiri. Ya je yana kewayawa yana kewayawa, can sai ya ga Abu Jahal yana kwance da rawani da gemu haka kawai, gashi ya karkato kanshi ya ji motsi, ashe ba mutuwa yayi ba, lambo yayi. Sai Ibn Mas'udin ya tsalle tukuna ya dura akan kirjin shi, amma da yake za ku gane sahabbai dan Allah suke, kun san me yace? Sai ya ce ka musulunta, inje in gaya wa Annabi ka mutu musulmi. Kan yanzu Allah ya danki irin wannan ya baka a hannu habawa, amma ka zai musulunta wa ka rufe bakin shi a cikin sam, baka yadda ba, wallahi baka yadda ya musulunta ba, sam ba za ka karba ba. Amma sahabbai kowa so suke musulunta ma, don sun san ba su da asara, alheri ne. Ya ce ka musulunta. Sai ya ce wa Ibn Mas'udin, ai a halin da nake a yanzu ba wanda na fi da ƙi fiye da Muhammadu. To shi ne sai biya daddaba mishi wannan wuka a kirjin shi. Sai ya dawo ya ce ai gashi gashi na kashe shi ya manzan Allah. Sai manzan Allah ya ce to hadhihi bitilka, ya ce kun ji fasarar dariyar, ina dariya ne saboda shi ya sa an mai duka, shi kuma shi zai kashe shi. Kaga ya ci riba, ya yi mai 30%, shi ya yi mai 70%. Saboda haka statistic ya yi kyau, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Don haka jama'a kun ji sahabbai ma sun sha wahala a hannun mushrikai. To wannan riwaya malam ya ce a karanta littafin ainihin wato Sira ta Nabawiya, Asiratun Nabawiya ta al-Imam Ibn Hisham, a mujalladi na farko shafi na 337. Amma Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, shi kuwa Mus'ab dan Umair, Allah ya kara mishi yarda, fa inna ummuhu lamma alimat bi islamihi, yayin da uwar shi ta sanya musulunta, akhrajathu min manzilihi, sai ta fitar da shi daga gidan shi, wa kana fatan, ya kasance saurayi ne, munaman, wanda ke rayuwa cikin ni'ima, fi baiti sara, a gidan wadata, sara dukiya wealth. Aka ce uwar shi tana daidai da Khadija a wajen kuɗi, kuma ba ta taɓa haihuwa ba sai shi kaɗai, kuma ta yi burin ta haifi ƴa mace saboda ta rinka makalkala mata gwalagwalai da abubuwa don a gane akwai wadata. Ka san namiji, namiji ba, namiji a danshi bai da tsada, yadda ka dinka mishi shadda yadi 10, babbar riga da ya ciki da wando, takalmi na 10,000, hula agogo, shi kenan fa, duka-duka sai ka ga 100,000 ta haɗa shi. Haka ne ko ba haka ba? Amma mace sai a kashe miliyan 100 a jikinta a makalkala gwalagwalai ko ina. To don haka aka ce ta yi burin ina ma da mace ta haifa, don ta goge raini a ga kuɗi a jikin ƴarta. To amma sai zama namiji ne, sai ta ce duk da haka sai ta rinka sanya mishi warawarai na zinare da mundaye a kafafuwa na zinare, don dai a gane shi dan hajiya ne, kuma hajiya tana nan akwai abu. To ana nan sai ya zo ya ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya musulunta. To musuluntan nan da yayi, sai ta tayar mata da hankali, ta fitar da shi, fa asbaha la yajidu ma yasuddu ju'ahu, yawaye gari yunwa in taɓa rarrake shi ba shi da abin da zai ci wanda zai toshe wannan yunwa, hatta kana jilduhu ya takhashafu, har fata shi tana fitowa, wa ya tafayaru, kuma fata shi tana kankarewa tana tsalle haka. Abinda wannan yake nufi shine jikin shi yana bushewa saboda wahala, yana saba. Kama ya tafayaru jildul hayya min aljui, kamar yadda kaga ainihin fatar maciji ko macijiya tana bambarewa, ba maciji yakan yi saba ba, to haka fata shi take barewa, amma fashi min aljui saboda yunwa. Amma fa ka dubi uwar shi, ka ji darajar kudin ta, shi yasa na gwada maka da Khadija, don duk tarihin Makka babu mace mai kudi irin ta. To sai aka ce ana kwatanta ta da cewa in har akwai wanda za a kwatanta sai a ce kamar Khadija take, shi kadai ta mallaka. Amma yau da ya musulunta, ka duba halin da ta saka shi a ciki, ta korai daga gida, ta bar shi cikin yunwa da wahala, har jikin shi na saba kamar maciji saboda yunwa. Allahu akbar, sahabbai sun sha wahala saboda addinin nan wallahi. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu kai da an dan koda maka mali ko an dan zage ka, shikenan sai ka ce to me nayi? Imani shine laifin, baka ji ayat da muka karanta ba, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Imani da Allah shine laifi din a wurin kafirai da fajirai. Ai, wa kana yahmiluhu as-sahaba ala awad al-qaws, sahabbai sun kasance suna daukan shi a ainihin wato ice na ainihin qaws, wato ice na kwari da baka, sai su tattara sai a dauke shi haka kaman makara, min shiddatil ju'i saboda tsananin yunwa. Ma'ana in ya sumba sai a dauko shi haka a fito da shi waje ya dan sha iska, sai su dauko shi a itatuwa kaman makara. Amma fa ga uwar shi can kudi bata san iyakar su ba, amma ta bar shi ya mutu da yunwa saboda musulunci. To abinda nake so ka gane a nan fa, duk abin da ya kai ka ga uwa ta yi wa ɗanta haka ko, to yana nuna wannan abin ya gama kaiwa ƙarshe. Domin ka duba ka gani, tun da ake ba a taɓa samu in ba irin wannan ba fa a tarihin da uwa ta sarar da ɗanta. Yau haka zuwa ka ce Hajiya ga ɗanki can an kama shi cikin ƴan fashi da makami yana fashi, kafin ta bincike sai ta ce sharri ne, an yi wa annabawa ma yo mai ba mu sani ba. Ko kun fahimta? Duk laifin ya tabbata shi zai amsa yayi, sai ta ce a'a dan auta baka yi ba, baka yi ba dan auta, sharri ake maka. Ko kun fahimta? Uwa bata taɓa sarar da ɗanta ba, duk sanda aka ce yayi laifi sai ta ce bai ba. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? To amma ina son ku dubi wannan mata, saboda kafirci ta baddanta zai mutu da yunwa. Wato dan ka gane kiyayyar da kafiran Makka suka nuna wa annabi da sahabbai fa, kai baka taba ganin irin ta ban ba a karatu ba, saboda ka kewaye garin nan kaf, duk wani mai laifi ka je ka zauna da mahaifiyar shi ka faɗi laifin ka gani, daga ran nan kun fara gaba, kuma ba sulhu. Shi ya tabbata fa yana laifin, in ka je ka ce ga ɗanki can yana kaza, sai ta ce ka zo ka zage ni ne? To kun fara gaba, tun daga ran nan duk sharrin duniya ita ma sai ta makala maka. Amma fa ta san ɗan yana yi, da zai mata sata, yayi wa uban sata, yayi duk wani ta'addanci a gidan, a korai daga gidan, kuma a dawo ana tseguni a gabanta, sai ta ɗauke wuta. Da ta samu wani wuri da za ta shigo da magana, sai ka ga cewa tana goyon bayan abinta ne. Kisa ina ma da karin magana Bahaushe cewa yayi, nagari na kowa mugu sai uwar shi, dan in ka lalace babanka baya son ka, yana disownin naka ne. Amma kana ƙara lalacewa sai ga kamar uwarka ita kuma lokacin take ƙara rufawa. Ko kun fahimta jama'a? To haka al'amarin yake fa, uwa haka take. Na haɗu da wani yaro a gidan kurkuku, wallahi kullum yana gaishe ni, ashe zuwa ma yana kana gaya musu wai shi ɗalibi na ne, nace kai albani mai jama'a ke hoton kaulaha ne yake yawo da shi kamar laya a gidan kurkuku, shi kadai ne haka. Da na haɗu da shi zai durƙusa, ashe bi ya ce musu ni malamin shi ne, shi ne ran nan na kira shi, wa na zo kai ne, kai ne ne. yace ai algama ta malamu mun dade muna zuwa nan sun dade suna zuwa nan ma'ana sunan babban makaranta ce course ne a zo a fita nace ce to wani lokacin kashi da makami wani lokacin fada to ya akai wannan karan ka zo wai tadi yake da budurwar shi fa sai wani yazo yace ta zo sai amsa ce ki je ki magana da shi tace a je ki je ki ne miki izini tana miƙiya kawai wannan sai sai ce mishi kai dan kaza kazan ka me yasa kake magana da wannan yarinya yace wallahi a karmaka Allah da ya faɗa haka sai na ji kawai kamar in mutu in dawo tukuna sannan in shawara me zan yi mishi yace ni da ke kashe mutane ni wannan wai zai ce mini ni dan kaza kaza na yace kafin in miƙe kawai ya dau wani ice ya maka mini shi ne ga wani makeken ɗinki a goshin shi ya ce ka gani ya ce to shi ne fa da na miƙe na ɗauke shi kawai da na zubar a ƙasa ya ce sai suma ya ce sai na ɗauko adda sai na raba shi uku to ya ba da labarai dai masu tsawo na ce to yanzu a wani hali kake ya ce ai kawai 20,000 ne mahaifiyar shi takan zo ta kawo mishi abinci tana can tana tara 20,000 za ta zo ta fitar da shi mahallin shahid kenan duk laifin nan kaji uwar ita take kawo mai abinci kuma tana can tana kari za ta zo ta fitar da shi amma fa shi ya yarda ya yi to ina son ne ku gane yaya uwa take dan haka abin da kaga kai uwarka ta karbi laifinka a wurin jama'a ko to kai kanka ya kamata ka fara tsine wa kanka kai ne ki jama'a su yadda kai a zuwurin uwarka ta yadda kai to gaskiya ka gama lalacewa saboda duk yadda ka lalace ita ba za ta yadda kai lalatacce bane in kuma ta gama ganin dalail dalilai da shubuhohi to sai ta ce to ai ba shi kadai bane dai ko eh ba shi kadai bane dai duk yadda za ta dai sai ta zama maka wata attorney general ko wata solicitor general sai ta zama maka wata babban lawyer da za ta kare ka amma ina son ku ga wannan bawan Allah saurayi ne uwar shi ta sarrayar da shi zai mutu saboda yunwa amma ga ta can ta tara ƴaƴan wasu tana ciyarwa a gidanta amma shi saboda yayi imani ta yi mishi wannan wulakancin za ku zo ku ji sadda ya rasu wallahi likafani da za a sa mishi babu haka aka je aka saka shi babu likafani sai dai rigar shi ce da ke wuyan shi kuma wannan riga kwaya daya tun ran da ya bar gidansu har ran da ya mutu har ran da aka saka shi a kabari ita ce kadai sai yasa wasu sahabbai bayan sun yi kudi irin su Abdulrahman dan Auf duniya ta samu Abdulrahman dan Auf ya zo ya yi azumi aka zo aka kawo kayan shan ruwa in ka je gidan masu kudi kaga kayan bude baki tebur guda baka gani ko nama kawai sai in an yi maka karatun shi ne zaka gane wani har naman tsuntsaye ake kawo mishi na daji to an tara mai kayan bude baki da ya duba ya gani sai ya fashe da kuka yace yanzu irin yadda Allah ya mana kenan mu da muka rayu a musuluncin nan muka dade Allah haka zai mana ya tattaro dukiya ya tara mana ko dai rabon mu muke ci na lahira yace ga yaron nan Musabu ya kwanta ya rasu likafani da zamu mishi babu sai rigar shi mu ja mu rufa kanshi sai kafa ta fito mu ja mu rufa kafa kai ya fito annabi yace ku rufa kan kafa a zuba mata ganye yace shi bai da shi mu ba mu da shi yace mun gama wannan wahala yau mu mun rayu Allah ya tara mana irin wannan duniya aka ce bude bakin da bai yi ba kenan Abdulrahman ibn Auf daga baya da suka rayu sai da Allah ya azurta sai rinka turo musu kuɗi har sai da yaje ce manzon Allah ya rasulullahi waɗannan kuɗi da nake samu ba rabo na na lahira bane Allah yake bani a nan duniya kuwa manzon Allah yace falalla Allah ce yau kusan shekara 15 da ta wuce da na kimanta kuɗin da ya rasu ya bar gado tsabar kuɗi banda dukiya gidaje da sauransu yana da mata hudu kowace mace a wancan lissafin da ne sai da ta samu naira miliyan 17,500 na Najeriya a kusan shekara 15, to sai ka buga miliyan 17 da rabi su hudu, in ka tara su ko shine 1/8 na dukiyar da ya bari, 1/8 kenan na tsabar kuɗi. Ba a magana gidaje, abeban hawa, shagunan kasuwa da sauransu. Amma da ya zo kasuwar Madina, ka san da me ya fara? Da kwalba guda ce, galan guda ne na manja, galan guda na manja, sai yana zubawa a ƴan kwalabe yana kasawa. Nan ya zo aka ce za a bashi kaza, za a bashi kaza, ya ce a'a, dulluni ala suq, ku nuna min kasuwa. Da ya tafi kasuwa da ya je ƴan manja kawai sai karɓi galan guda bashi. Ita kasuwa iyawa ce, ba jali ba ne. Ka dubi wani sai shiga kasuwar da kuɗi sai ta ɓaci, kuɗin su lalace haka, kai kuma da wanke kayanka kawai za ka kai salati da annabi ka shiga, sai ga ka fito da cefane. Haka ne ko ba haka ba? Saboda haka kasuwa iyawa ce, ya riga ya iya kasuwanci, kuma Allah ya dubi zuciyar shi. Mai kuɗi ne dama a Makka. Da ya musulunta zai gudun hijira, sai suka ce a'a, ko kwabo ba za ka fita da shi ba. Ya ce ban me? Suka ce a nan ka samu wannan kuɗin, ci rani ka zo daga ƙauyenku, ka musulunta ka kwashe kuɗin nan. Sai ya ce to amma dai ina da arzikin da zan samu raƙumi da kwari da baka in hau. Suka ce eh, ya hau ya fita. Yana zuwa Madina sai manzo Allah ya ce cinikin da kai yayi riba, ka bar musu kuɗi, ka taho da imani. To Abdurrahman ibn Auf kenan, yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin. Allahu akbar. To jama'a kun ji, sahabbai sun sha wahala. To wannan saurayi aka ce wa kana fatan nu'aman, saurayi ne wanda ke cikin ni'ima, fi baiti sara, a gidan wadata. Fa asbaha la yajidu ma yasuddu ju'ahu, sai da yawa ya gari baya iya samun abin da zai toshe yunwa shi. Hatta kana jilduhu yatakhashshafu wa yatatayaru, har sai da ya zama fatar shi tana ainihin wato abin nan ɗagawa, tana yayewa haka, tana kumburi, tana tashi, tana fita kamar yatatayaru jildul hayya min aljui, kamar yadda ainihin wato fatar miciji take fita in yana saba. Wa kana yahmiluhu sahaba ala awadil qausi min shiddatil ju'i, har sahabbai suna daukan shi akan ainihin wato karaga ta ainihin wato kwari da bakan su, wato ta wannan bakata sai tattara suna daukan shi saboda tsananin yunwa. Ka ji wannan kenan ko? Wa amma Bilal radiyallahu anhu, shi kuwa Bilafa, Bahaushe yace Bilal babban bawa ko? To Bila, faqad kana faqad nala min al'azab ma lam yanalhu ghayruhu, ya sha azaba, shan azabar da wani kuma bai taba yin irinta ba cikin sahabbai. Bilal ya azabtu, li'annahu kana min al-mawali, saboda shi yana daga cikin bebayi ne, yana daga cikin bayi. To dan haka shi azabar shi tafi kowa shan wahala. To an da kida mai kuɗi irin Abubakar, an azabtar da dan hajiya irin wa, irin Mus'ab, to balle bawa wanda ne shi in ya ga dama zai iya yanka shi, dan haka ya fi kowa shan azaba. Faqad kana Umayyatu ibn Khalaf yaba'u fi unuqihi habalan, Umayyatu dan Khalaf mai gidan shi wanda ya mallake shi yakan sargafa wa Bilal igiya a wuya, thumma yaslimuhu ila subyan, sai ya miƙa wa yara shi, ya miƙa wa yara shi, ya tufuna bihi jibal Makka, sai ta kewaye duwatsun Makka da shi, a haunan da shi, a gangaro da shi, a guji a jashi a haunan kamar ragon Kirsimeti, ta wulakanta shi. Bilal ka ji fa, in ya azabtar da shi, ya azabtar da shi sai rataya mai igiya, sai ba yara, ku je ku zagaya da shi, ku hau da shi kowane dutse, ku sauka da shi, ku kewaye ko ina. Wa kana yukhrijuhu idha hamiyatu dhahira, yakan fitar da shi idan rana ta take. Fayatrahuhu fi bataha Makka, sai ya jefar da shi akan ainihin duwar watsun Makka, irin waɗannan duwar watsu waɗanda za ka gansu kamar tsakuwa haka. To in suka ɗauki zafi, kun fahimta jama'a, in suka ɗauki zafi sai sai yaje sai ya shimfida Bilal akan su thumma ya'muru bis-sakhrati al-'azima sannan sai kuma ya sa a kawo babban dutse fatuba'u ala sadrihi sai kuma a dora akan kirjin shi an kwantar da shi rigingina a rana akan dutse ko kun fahimta sannan sai kuma a kawo wani dutse babba sai a dora akan kirjin shi wa yaqulu lahu sai shi wannan umayyatu babban kafiri sai ce da shi la tazalu kadhalika haka zaka zauna ba zaka gushe ba hatta tamuta aw takfura bi muhammadin har sai ka mutu ko kuma ka kafirce wa muhammadu haka zaka sha rana ka sha azaba fala yazidu ala qawlihi ahadun ahadun bilal bai kara akan komai sai dai rinka cewa ahadun ahadun allah daya ne allah daya ne hatta marra bihi abubakrin wata rana sai abubakar yazo ya wuce ane mai wannan azaba fashtarahu sai siye shi wa a'taqahu ya yanta shi Allahu akbar abubakar ne siddiq kenan duk aikin alheri zaka samu abubakar ne siddiq shine number 1 bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan tarihi yana nan a cikin sira ta ibnu hisham da mustadrak na al-imam al-hakim a cikin sira mujalladi na farko shafi na 340 a cikin mustadrak mujalladi na 3 shafi na 284 yace wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi fi at-talkhis hakim ya inganta shi zahabi ma ya amintu da wannan abu malai yake cewa wa akhrajahu ibn majah fi sunanihi bi lafdhin akhar ibn majah ya fitar da shi wannan ainihin wato hadisi da wani lafazin daban sai yace a duba al-albani a cikin sahih sunan ibn majah Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahih na Ibn Majah a cikin ainihin wato mujalladin farko shafi na 30 lambar hadisi ta 122 wa sahahahu al-Albani yace Nasiruddin al-Albani ya inganta ainihin wannan hadisi dangane da tarihin Bilal jama'a dan girman Allah ku ji wannan azaba sannan sai ka san yadda babha Makka take ma'ana babha ta Makka ita ce tun daga wannan wuri Jabal Umar har gangarowar da ya shigo Ka'aba gaba ɗaya wurin akan dutse yake falalan dutse ne gaba ɗaya haka to rana tai rana dutse ya dau zafi sai a cire shi daga suturar shi sai a kwantar da shi tsirara yana kallon rana yana kallon sama sannan a kawo katon dutse a tsora mai a kirji a ce a haka za ka zauna ko ka mutu ko ka kafirce ba abin da zai ce sai dai rinka cewa ahadun 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 haka har ne gidan nashi ya ga azabar ta yi azabar kuma shi bukatar shi ta biya sai ce ku daga shi a sa yara a kewaya da shi a daure shi a bugai ba irin abin da ba a yi wa Bilal amma Bilal bai taba kafircewa ba Allahu akbar yace wa kana Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma maulan li bani Makhzum haka kuma Ammar dan Yasir ya kasance shi ma ainihin wato maula ne wato bawa ne na bani Makhzum aslama huwa wa abuhu wa ummuhu da shi da mahaifin shi Yasir da mahaifiyar shi Sumayya sai suka musulunta fa kana al-mushrikuna yukhrijunahum ila al-abtah sai mushrikai sai su fitar da su kan abtah falalan dutse shine babha din dai idza hamiyatir ramda idan wadannan duwatsu suka dauki zafi fayu'adibunahum biharriha sai su azartar da su wadannan bayin Allah gida guda ne da miji da mata da da sai rinka azartar da su biharriha da zafin wadannan duwatsu wa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa hum yu'adabuna wataran annabi ya wuce ana azabtar da su faqala sai ce abshuru ala ammar wa ala yasir albishrunku ya ku mutanen gidan ammar albishrunku ya ku mutanen gidan yasir fa inna maw'idakum aljanna alqawarin da ke tsakanin mu da ku shine aljanna mahadar mu da ku ita ce aljanna malamai suka ce wannan hadisi ya zama babbar daraja musamman ga gidan Ammar domin shi Yasir ga matan shi ga dan shi ko Ammar yaro ne ma amma annabi ya ce iyalan ma'ana da shi Ammar da zuriyar shi annabi ya nemi su albishir da aljanna zuriyar da ma bai same ta ba a lokacin. Na fata an gane wannan hadisi ma ainihin sahihi ne. Al-Imam al-Hakim ya ruwaito shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 288 wa qala yace sahihun ala shart muslim. Wannan hadisi ya inganta a bisa ka'idoji na al-Imam Muslim. Wafaqahu al-Zahabi fi at-talkhis, Zahabi ma ya yadda da wannan magana a cikin at-talkhis wato talkhis al-mustadrak. Wa qala al-Haythami fi majma' az-zawa'id, Haythami ya fadi a littafin majma'u az-zawa'id mujalladi na 9 shafi na 292 yace rawahu at-Tabarani wa rijaluhu thiqatu. Tabarani ya ruwaito wannan hadisi kuma duk mutanen da suka ruwaito amintattu ne, mutanen kirki ne. Malam ce famata yasirin fil azab, sai shi yasir ya rasu a cikin wannan azaba da ake musu, saboda dama ga tsufa ga kuma al'amari irin wannan, to nan da nan sai ya mutu. Wa ta'ana Abu Jahal Sumayya, ita kuma Sumayya Abu Jahal ya soke ta fi qubliha a farjinta bi harbatin da mashi faqatalaha, ya kashe ta. Aka ce kama ta ya bankare ta tsirara, ya ɗauki mashi ya rinka daɗa mata a farji sai da ta mutu. Ta Abu Jahal kafirai ne, manyan kafirai, ba su da imani ko misƙala zaratin ko tausayi, ba su da shi tausayi na ɗan adam. Amma bari mu gaya muku, Montagronomy wani babban kafiri ne, maƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da ya rubuta littafi akan tarihin annabi, amma fa maƙiyin annabi ne, ya sa mishi Muhammad at Mecca. Zan zo muku da littafin in munasaba ta kama, amma na taɓa zuwar muku da littafin a lokacin da muke karatun hikba a can Magume. Malamai sun yi mishi raddi da sauransu, da turanci bature ne Montagronomy, ya sa wa littafin Muhammad at Mecca. Montagronomy da yake binciken tarihin annabi duk ya ga wannan wahalhalu da matsaloli da aka saka annabi a ciki, amma da ya kawo sai bai kawo tarihin ire-iren waɗannan abubuwan ba. Me yasa? Saboda in ya ba da labarin tarihin waɗannan azaba da aka yi wa annabi da sahabbai, to daga ƙarshe kuma zai haifarwa da kanshi tufka da warwara, domin a cikin littafin ya zo daga ƙarshe yana nuna cewa annabi ya zo ya nuna wa mutane yadda ake mugunta da ƙeta da kashe mutane saboda kadai ba a bi shi ba. Kun ga inda ya kawo irin wannan, da mai hankali sai ce kai kuma baka ganin abin da aka yi mai shi da jama'a shi? To haka suke al'amarinsu. A lokacin da ake ta'azzartar da musulmi, ba za ku taɓa jin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi magana ba. Ba za ku taɓa jin Human Rights Watch ta yi watching ba. Ba za ta kalla ba, ba za ta duba ba, ba za ta sa baki ba. A lokacin da musulmi suka juyo, to a lokacin ne kuma za a ce su 'yan ta'adda ne. Yau shekaru fiye da 50 ana azabtar da mutane a ƙasar Filistin, ana kashe maza da mata, ana rushe musu gidaje, ana ƙwace musu gonaki, ana sare musu bishiyoyi, ana sharrada su, ana tarwatsa su, sun rasa yadda za su. Ƙasa ce mai zaman kanta, amma yanzu hatta kuɗi, mutanen ƙasar Filistin ba su da kuɗi. Kuɗi nasu na kansu ba su da shi, da kuɗin Yahudawa suke amfani. An yi condemning nasu kuɗin. A Makka muka haɗu da wani saurayi ɗan Filistin, sai zaro wani kuɗi na Yahudawa zai biya abinci, sai ne mai raha, sai na fulge haka, sai na jefar. Sai ce kai, na ce me yasa ka kawo mana wannan najasa cikin Makka? To sai fahimci raha nake mishi, sai dafa ni. Ya ce ɗan uwa, wannan abu ne ya faru tun zamanin kakanninmu. Kuɗinsu kuɗin ƙasar Yahudu ne suke amfani da su, amma maye ƙasarsu an ruguza musu komai. Yau shugaban Falastinawa Mahmud wane ne Abbas bai isa ya kira kanshi president ba, sai dai chairman. Ko taro aka je a matsayin chairman yake kawai. Sun fi Yahudawan yawa, sun fi su komai, amma an je an tarwatsa su. Kuma wace gwamnatin ce ta ɗaure wa waɗannan Yahudawa gindi a wancan lokacin? Ita ce gwamnatin Ingila, ita ta ba da sojojinta,
daga ƙarshe ita ce training wa Yahudawa aikin soja, yanzu kuma ƙasar America ta ɗauka, sai a kashe Bafalastine, sai a zo a ɗauko harsashin, sai a ga USA harsashin America ne. ‘Ya’yan da aka kashe iyayensu daga shekaru 50 zuwa yanzu da jikoki da tattaɓa kunne, kuna jin za su manta da wannan? To mai Allah ya ce, wa iza ja'a wa'adul akhira ba'athna alaihim ibadan lana uli ba'sin shadid fa jasu khilal ad-diyar, sai ce wa kana wa'adan maf'ula. Yace to akwai karo na biyu wanda juyin juya hali zai dawo musulmi za su yi nasara akan Yahudawan nan a Filistin. Idan suka yi nasara akan su, yace to zai turo wasu bayi nashi ne waɗanda suka kware game da yaƙi, yace sai sun yi kacce-kacce da ƙasar Yahudawa. To a wannan lokacin kuma menene duniyar jaridu za ta ɗauka idan da jaridun, menene duniyar kafirai za ta ɗauka idan suna da ƙarfin da za su yi magana a lokacin? Za su koma suna cewa ku duba abin da musulmi suke yi. Amma yanzu fa gaba ɗaya in ba tashoshi irin su Al Jazeera, Al Arabiya ba, gaba ɗaya don CNN ta daina ruwaito abin da ake wa mutane a ƙasar Falastin, gaba ɗaya sun manta da wannan. Haka al'amarin yake a lokacin da ake wa annabi da sahabbai wannan abin, a lokacin gwamnatocin Hirakal da Kisra duk suna da ƙarfi, suna da kafofin watsa labarai, suna da jaridu da suke bugawa, suna da hanyoyin da suke isar da saƙonni ga duniya, amma ba za su ba da labarin an yi wa mutumin nan kaza, an ce kaza, an yi mai, an zubar, an kashe mai, ba za su ce ba. Amma daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya dora shi akan mutanen nan, ya fara yi musu umarnin Allah a kansu, a lokacin shikenan duk kuma sai kafofin watsa labarai sai suka ɗauka. Naka in ka je ka samu su Montagranomy, abinda suke cewa shine Muhammadu ya kafa addinin musulunci a Iraki da Kuwait da Lebanon da ƙasar Misra da ƙarfin makami ne kawai, ba musulunta aka yi don Allah ba, da ƙarfin tsiya ne, haka suke cewa. Kuna fahimta da kyau jama'a? Allah madaukakin sarki ya tsare. Sa'annan sai malam yake cewa fakanat awwala ko shahidatin fil Islam, sai ita Sumayya ta kasance ita ce farkon wadda ta yi shahada a cikin addinin musulunci, ita aka fara kashewa a cikin wannan addini namu na musulunci. Jama'a, wannan tarihi yana nan a cikin littafin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba, wallafar Ibn Hajar a mujalladi na 6 shafi na 333 da mujalladi na 7 shafi na 118. Wa kana Khabbab ibn al-Arad yuziquhu al-mushrikuna anwa' al-'adhab, haka kuma Khabbab dan Arad shi ma wani sahabi ne, mushrike suna dandana mushi nau'i-nau'i na azaba iri-iri, salo-salo. Wa kanu yad'unahu 'ala al-jamar, sukan dora shi akan ainihin garwashi, sai a tara garwashi mai yawa sai a dora shi. Ina fata an gane. Wa yad'una 'alayhi al-hijara, sai kuma su dora mushi dutse a ainihin wato kan kirjin shi, irin yadda ake wa Bilal. Shi Bilal sai an bar dutse ya dau zafi falale, sai a kwantar da bayan shi akai, sannan sai a kakatan dutse a dora shi. Kuma wannan garwashi ake bazawa, garwashi za a baza sai a kawo shi, sai a shimfida shi akai, sannan sai a kawo katon dutse sai a dora a kirjin shi. Fala yutfi'ul jamar illa wadku ko illa wadku zahrihi, maiko da ke diga daga bayan shi shine yake kashe wannan garwashi. Ya zubu alaihi, wanda ke narkowa yana zuba akan shi garwashin, zaba ya zubu, to yana narkewa mai man jikin shi ne, maikon jikin shi, kamar yadda kaga in ana gasa kaza ai ko ba a zuba mata mai ba, in ta gasu zaka ga tana narkewa ko, to haka ake gasa shi kamar nama, maiko na diga a jikin shi, da haka zai kashe wannan garwashin. Al-Imam Ibn Sa'ad shi ya ruwaito wannan a cikin Tabaqat a mujalladi na 3 shafi na 165. Jama'a, kun ji fa yadda sahabban nan suka azabtu, amma fa ba su kifarwa da kowa ba, ba su barawa da kowa ba, imani ne kadai suka yi, shine laifin da suka yi. وجاء خباب رضي الله عنه يوما الى مجلس عمر رضي الله عنه تو انا نان kun san bahaushe da kanshi yace wuya ba ta kisa duk an gama shin wannan wuya kuma aka zo aka haye ana nan wata ran an kafa addinin musulunci sayyidina umar ya zama shine shugaban kasa bayan annabi da abubakarin faqala sai shi khabbab ya kawo ziyara fa da sayyidina umar sai umar yace ibnu matso kusa kar ka zauna baya baya fama ahadun ahqqa bi hadha al majlis minka illa ammar in ba ammar ba ba wani wanda ya cancanta ya zauna a wannan wurin da na sa ka zauna sai ammar dan ammar ma ya sha wuya fiye da taka to in ba shi ba ba wanda ya dace ya samu darajar da ka samu faja al khabbab yurihi afaran sai khabbab ya cire tufafin shi yana nuna mishi tabo bi zaharihi wanda yake a gadan bayan shi mimma azabahu al mushrikuna na azabar da mushrikai suka yi mishi kun fahimta jama'a mutumin da aka rinka sawa a wuta ana gasa shi to kaga bayan shekaru dole wannan wuri zaka ga yaya zaka ganshi shine sai ya cire yana nuna wa sayyidina Umar to kuma sayyidina Umar a cikin tsarin gudanar da mulkin shi shine duk wanda ya sha wuya a wannan addini to yau da alheri ya samu su ake matsowa kusa ko kun fahimta dan haka lokacin da ya kafa gwamnati dukiya ta samu abu na farko sai ce duk inda wani sahabi yake in yana yin wani aiki ya daina an yi mai ritaya in kana sai da tumatur tatta sai ya lambanno sayyidina Umar ya maka ritaya sai a bada kuɗi waɗannan kuɗi na farko tukuna sai a kira su sune pancho kenan ko gratuity ko wane ne sannan duk wata kuma kana da allowance zaka rinka karbi as-sayyida Aisha tace wallahi wasu kuɗin suka zo kafin in cinye waɗancan ban cinye na watan da ya gabata ba sai kuma wasu su sake zuwa Abdullahi dan Abbas kuɗin suka taru har suka yi mishi yawa sai ya zama kowane dan sanadi kaɗan sai ya ce zauna in wata ya zo wannan kuɗin za mu raba ka ci rabi haka ake yi jama'a ina mutanen da aka tura su suka yi yakin Kongo ina waɗanda suka yi yakin Biafra ina tsofaffin yan sanda da ake kiransu yan doka a da waɗanda suke sa gajeren wando karfe 6 na asuba wasu karfe 5 na asuba ina tsoffin ma'aikatan railway ina tsoffin ma'aikatan nightel ina waɗanda su ne suka rinka dako ana dora musu dalaggyada suna hawa suna dalaggyada duk inda ka shigo Kano sai ka hange ta duk ina waɗannan suke a yau su ne waɗannan tsofaffi da kake ganin su yan shekara 70 dan shekara 60 yanzu dan girman Allah an yi wa tsohon soja adalci a ce wai in yana son ya samu kuɗin sallama shi dukkan dan shekara 70 sai ya je Lakwaja a sai aka da aka ce wai an gyara yanzu sai su je Abuja sai ka je ka same su a Abuja ga sunan a area 3 an tara su suna ta amai suna ta gudawa a waje suke kwana su suka yaki suka kare kasar nan su ne suka yi kaza su suka yi kaza laifin ne suka yi me yasa yanzu sojan yanzu to zai tsaya ba zai wawura ba tunda ya ga in bai wawura ya tara ba karshen ta shi ma irin haka yanzu ba za ka yi mamaki ba mutum ya gama aikin soja bayan shekara 40 kuma sai ya dawo yana neman gadi ko ba haka bane jama'a tsohon soja sai a ce to ya je gadi kuma yaushe zai huta sayyidina Umar yana kwance cikin jini zai rasu sai ya ce dan girman Allah wanda duk zai zama khalifa a bayana ya ji tsoron Allah waɗannan muhajirai ƴan uwan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam dukiyarsu da iyalansu suka baro a makka suka taho suka zama almajirai a garin nan ya ce dan girman Allah ka aulakanta su a kiyaye wa manzon Allah amanar ƴan uwan shi ne abokan shi ne dangin shi ne su ne tsofaffin soja kenan su ne aka fara bataka shi da su a makka su ne su bilal su ne su khabbab ibn al-arad su ne su ammar sa'annan sai ya ce me waɗannan ansarawa kuma ya ce mu baki ne muka zo garinsu muka mamaye su ya ce to naga zamani ya yi tsawo mu baki muna ƙara yawa su kuma suna ƙara zama ƴan kaɗan ya ce to a ji tsoron Allah daga cikin su wanda diye maka ne fi ka yafe mishi duk abin da suke bukata a gwamnati a diba a basu garin su ne mun zuwa muka yi tsakani da Allah jama'a wannan shine adalci a musulunci ga littafi nan ana siyarwa anan gwamnatin adalci a karkashin sayyidina Umar wani babban malami a Bauchi ya rasu malam Yusuf Ibrahim Bauchi shi ya rubuta shi ka je ka karanta littafin nan in kana karatu zaka ce Umar din nan mutum ne ko mala'ika ne saboda gaskiya da adalci a irin wannan halin sayyidina Umar ya mulki mutane Najeriyan nan tamu jama'a an rayu a lokacin da ba komai a cikin ta sai wahala yanzu ba za ka yi mamaki ba baka ganin main line baka ganin titin jirgi tun daga Zaria har Kano tun daga Zaria har Sokoto har kauren na Moda ka ganshi tun daga nan har Bauchi ka ganshi har Gombe har ina kana jin wata katafila ce ta bi tana shimfiɗa shi leburori ne da hannu suke yi wannan dutsen da hannu suke zubawa a lokacin shekarun su 15 25 30 da ƙarfin su yanzu su ne yan shekara 80 wani karkai mamaki yana nan ya kwana da yunwa wani a gidan haya yake har yanzu kun yi musu adalci ina zuriyar Fardauna yanzu ina zuriyar ta fara balewa ku ji tsoron Allah kamata dini tuda yadda kuka wulakanta waɗannan bayin Allah sai Allah ya wulakanta zuriyarku amma tsakani da Allah jama'a tsohon soja ya zama abin tausayi tsohon dan sanda ya zama abin tausayi ma'aikacin railway da yayi hidima yayi wahala yayi aikin railway direban jirgi ne mai gadin railway ne mai kaza ne yau in ka je ka same su sun fi kowa kaskanci suna gidan haya ana wulakanta su ya'yan suna lalacewa to kenan laifi ne kenan mutum ya aiki shi yasa kaga yanzu duk wani yaro in aka dauke shi aiki kokari yake ya sanya ya ake hada kaza da kaza kudi su fita ya je bude wani account yadda zai rinka tara kudi amma wadancan ba su tara komai ba mun fadi so nawa anan Sardauna ya mutu overdraft yake da shi bashi yake a banki Naira 18 ko Naira 28 abin iransu bayan ya sa an kashe Sardauna yanzu yana nadama shi da yake ganin Sardauna da waɗannan manya-manyan alkyabbu ya ɗauka kuɗi ya tara ko taro Sardauna bai mutu ya bari ba da bashi ya mutu gwamnati na bin shi bashi Sardauna ba shi da gida a Kaduna a Sokoto gidan da yake da shi ba lokacin da yake premier ya same shi ba tun yana yadda yake aikin shi a can kasar su ta Sokoto a lokacin ya mallaka iya gidan da ya mallaka kenan abubakar ta fara balewa sai da ya rasu aka gina wa iyalan shi gida waɗannan bayin Allah su ne mutanen kirki me yasa ba za a kyautata musu ba shi yasa lalata da kaga tana faruwa fa a kasar a yanzu fa abin da ake ne yake taimaka mata kowa yanzu ya zama siyasa to fa ba yake kafin nan da wata kaza ya tara kafin nan da shekaru kaza ya tara saboda in tariki ce ya sanya abin nan amma tsakani da Allah a kasan nan tamu jama'a an samu wadatar da bai kamata a ce wani da ya wahala a yau yana cikin wahala ba kuma nawa ne za a bashi jama'a mutanen nan sun yi aiki sun yi wahala sun yi kaza sun yi kaza shikenan sai ga ma'ana kamar yadda Bahaushe yake cewa a ci yaki a basu da kuturin bawa duk inda tsohon soja yake yanzu ka je ka same shi ka ce baba miliyan nawa kake da su a account da ji ya ce ni da nake gidan haya ni da ake bi na bashi jiya ma sai da na je na ciwo bashi na samu dabino da na sharuwa amma ya iya harba bindiga ya iya kwance ta ya hada ya iya kaza in ya tashi ya fara maka rawar daji ya fara maka waƙoƙi irin na da wani yaran ma ba za ka ji ba su suka yakin Biafra su suka yakin Congo su suka tsaya su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza kuma wani abin sha'awa da zai baka sha'awa fa musamman waɗannan namu na arewa fa lokacin da za a dibe su yakin Biafra fa da sunan musulunci suka tafi don a gabana ina zaune gaban wani datti da tsohon soja ba mu san soja bane, sai wani yaro ya danyen magana yace wai a ce wai an je yakin musulunci, yakin bayafar yakin musulunci ne, yace yakin kafirci kawai sai na ga tsohon nan yana makyarkyata yana kuka majina na zuba, yace yaron banza yaron wofi baka san abin da kake yi ba, yace muna nan yola muna zaune Sardauna yazo yace mana ga kafirai can za su ci musulunci ku taso, yace a guje muka tashi aka je cikin kwana bakwai aka koya mana aikin soja muka je dan mu kare musulunci, yace an haife ka daga baya baka san me aka yi ba, ka zo kana cewa aikin banza muka yi da sunan jihadi suka tafi da sunan musulunci suka tafi yaudara su aka yaya, amma dai su abin da aka gaya musu kenan, kuma baka isa ka bata ladan su ba don abin da aka faɗa musu kenan, musulunci aka ce musu za a ci musulunci a taso suka tashi suka tafi. Saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah muna faɗin wannan ne don so muke ƙasar mu ta gyaru, kuma ƙasa ba za ta gyaru ba sai matasa ana gaya musu kalmomi na nasiha, domin gobe su ne shugabannin. Sayyidina Umar abin da yake faɗi kenan, tara jama'a akai da matasa a ciki, yana cewa wanda duk ya samu mulki kyautata wa mutanen nan. Kuma an gani a zamanin Sayyidina Umar yawo yake da daddare yana aikin me, yana aikin patrol, ka taba ganin shugaban kasa ana patrol din cikin garin Abuja da shi, ka taba ganin gwamna a Ahmadu Bello ko Ibrahim Taye Road, ko ka taba ganin gwamna a Tudun Wabar Kaduna ko Kakuri ko a Katsina ko Kafancen ko Hunkuli ko Zan, kaga baka taba ganin waɗannan mutanen suna patrol ba. Amma Sayyidina Umar fa da daddare yake fitowa sai ya dauki mutum ɗaya cikin jama'a shi ana kewayawa, in suka je wani wuri suka tsaya sai shi Umar ya ce to kai bari in yi nafila a nan, kai kuma ka ɗan kewaye cikin layukan nan ka ga lafiya. Idan suka sake shiga wani wurin sai ya ce to ni kuma bari ainihin kai kai nafila, ni kuma bari in kewaya. Yana cikin kewayawa ne sai ya ji wata mata tana cewa Allah ya tsine wa Umar, Allah wadaran Umar. Sai ya zagaye ya kwankwasa kofa sai ta fito ya ce bai wa Allah lafiya na jikina zagin Umar, kaji fa shi ne Umar ɗin fa, shi ne shugaban ƙasa, waye kai kana shugaba za ka ce ba za a zage ka ba, an zagi annabawa ma da malamai da manzanni, balle kai ɗan siyasa, balle kai mai mulkin soja, balle kai ciyaman ko shugaban ƙasa ko gwamna, bi mujarrabin an zage ka sai ka ce sai ka rama, ka zama wawa. Dukkan sanda kake mulki ko malanta ko shugabanci in ka ji an zage ka kamata ya kace alhamdulillahi, menene wane ya maka, ko kun fahimta? Ba ku ganin abin da wani tsohon shugaban kasa yi, yana soja ne fa, in ka buga a jarida ka zage shi 12 dare sai ya zo gidanka ya sallama, in ka fito sai ya ce ya zo wucewa ne shi ne ya tsaya ku gaisa, ce ai ran nan naji irin addu'o'in da aka yi mana a jarida, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri, sai ka ga jikinka yayi sanyi, kai ga san zagi kai, kuma ka ji yana ce maka ya gode ya ga addu'o'i da kai mishi. Haka saboda haka Sayyidina Umar shi yaji tana tsinewa, amma ya ce mai Umar ya miki, sai ta ce ya tura mijina yaki an kashe shi, yau ga ƴaƴa marayu ya bar ni da su da yunwa, Allah ya tsine Umar albarka. Sai ya ce saurara baiwar Allah, me ya samu ƴaƴan? Sai ta ce yunwa na ɗora ruwa na sa dutse ne musu ƙaryar cewa abinci ne bari ya dahu, sun yi bacci har sun tashi ga shi suna kuka, kuma yanzu ban san ƙaryar da zan sake musu ba. Ta sake tura Umar zagi sai ya ce ki tsaya, sai Umar ya ce yana zuwa, sai ta ɗauka wani bawan Allah ne mai jin tausayinta. To kuma anan kaga zaka ga wani abu, ba wani kankanin nan rauni ya sa a hannu ba, abin nan a kaba ko ta katuwa alkyabba ko ni dogon carbi, balle ta gane wannan fa mai washi ne Umar din, kawai yana shiga ne irin ta bayan Allah ordinary, ya tafi government house state house ya je ɗauko buhun gari ya taso matar Sha'atika first lady tashi ba bacci zaki ba, ma'ana madadin yanzu a nada wani gwaggwaro haka yayi wani backsliding sai yace dora gammo akanki, sai dora mata tukunya aka First Lady of the Federal Republic of Medina, aka dora mata baka tukunya aka, sannan kuma shi ya dauki buhun gari akan shi, madadin a tashi wani bawa ya dauko ko wata baiwa, a'a haka suka ce sayyidul qaumi khadimuhum, shugaban mutane shine yake musu hidima. These are the true chief servants. Kokwa. These are the true chief servants. Kai mutum ya shake buhunan kudi mallan ya ce talaka shine chief servant. Haka. Dan Najeriya sai ta mai wayo kamar dan primary one. Dan primary one kaga masara a hannun shi ba sai ka ce kawo ba. Ya kawo sai ka ce ina ne garin ku, in ya ce Sokoto sai ka gwaguya ka gwaguya ka ce ka gane maka hanyar Sokoto sai ka cinye. Ba haka ake dan primary one ba, sai zo na tanuna an yi mai hanyar Sokoto a jikin masara kuma an cinye mai masara ne. Sai mutum ya zo shi ne chief servant, to sai na Umar su ne dai chief servant ne. Kowa ya nemi sunan shi a dictionary ko kuma who is who. Allah ya taimaka. Wallahi haka ya tsoro wa matan nan tashi tukunya ya ɗauko gari, suka zo suka zauna suka hura wuta, ita ta kaɗa miya, ai miya ta fi wahala ko? To mace ce ke kaɗa miya, gari ko duk inda ya ji wuta ai dole ya haɗu, in aka tuƙa shi dole a zama tuwo, namiji zai iya wannan ko da ƙarfi, ba ya buƙatar wata fasaha. Sai na Umar shi ya tuƙa tuwo, wannan mutum da suke tare da Umar ya baro shi yake riwaya wannan labari. Yace na ji tausayin Umar da na ga ya sunkuya a murhu, gemin shi yana sharar toka yana hura wuta, sannan ya tuka tuwo ya kwasa ya ba mace da ƴaƴanta suka ci, tana tashi mishi albarka, kai bawan Allah, Allah ya saka maka da alheri, alma Allah ya tsine Umar albarka, yana a'a ki dan yi hakuri da wa Allah, ke dai gobe ki zo fadar nan ta Umar, ke mai zan je irin magana zan je ni auren Umar, ke dai ki je fadar Umar goban gari ya waye, bari na waye ya ce da daure ta zo, sai ta ga mutumin nan na jiya shine wannan la ilaha illallah, wannan kam sai ce a ba komai ba, ki komai ba. Daga lokacin ne sai Umar ya kafa wani commission, wata hukuma ta revenue collection, yace a rinka zuwa ana tattaro kudaden haraji da kudaden kaza da kudaden kaza, waɗannan kudaden sai yace su za a rinka ayyuka da su dangane da ƴaƴa marayu da mata marasa maza da tsofaffi. Wane ne first commissioner da aka lanci wannan commission ya zama commissioner ta? Shine Huzaifatu ibn al-Yaman. Dalilin da yasa Umar ya sa shi a wannan harka ta kuɗi shine manzon Allah ya amince da shi yana gaya mai sirrori, sai ga to wanda manzon Allah ya amince yana gaya mai sirrori, ni kuma na amince na bashi harkar kuɗi. Sai zo ya kira shi wata ran yace mishi jama'a na bada harajin kuwa, yace kwarai da gaske ba kwa matsa musu, yace a'a, yace ya zan yi in gane ba kwa matsa musu, yace ai ba ma zuwa mu tsaya kofar shagon kowa, tun da kai sanarwa mutane yake biyo mu har office su kawo kudin haraji a yanka musu receipt, saboda sun sha sun bada kudin za a yi aikin ne da gaske. Saboda haka jama'a suna kawowa, sai na Umar yace in Allah ya raya ni waɗannan kuɗi da su za a rinka kaza a rinka kaza a rinka kaza, shine kashin farko na kuɗin an fara rabawa yara marayu da mata kaza kaza, ba a dade ba sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi, amma dai ya kafa alheri, ya fara alheri, kuma jama'a sun ga alheri. A matsayin ka na chairman na local government ko sole administrator, a matsayin ka na executive governor of the state, a matsayin ka na Mr. President of the Federal Republic of Nigeria, menene kai wa mutane dan su samu sauki a cikin kuncin da suke ciki? Daga wanda ya rayu lokacin shagari 1978 zuwa yanzu, ya ga irin yadda ake ɗibo tsare-tsare a ce SAP, a ce majalisar kaza, Better Life, duk waɗannan wai ana da'awa da iddi'a'in za a gyara rayuwar jama'a, amma har yanzu talaka bai samu sauki ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake, har yanzu talaka bai samu sauki ba. Duk wani abu da ka ji a labarai yanzu, ɗan Najeriya baya murna, duk wani alheri sai ce mu gani a ƙasa. In kana kallon NTA tun daga jiya har yau ɗin nan, za ga an kira wasu ana ta tuhumarsu akan dukiyoyin gwamnati da aka sayar a shekarun baya, an gane cewa an yi rashin gaskiya. an sai da hukuma kaza, an sai da hukuma kaza, an sai da hukuma kaza, sai kaga hukumomi guda biyar mutum daya ya sai wa matar shi daya, kanwa shi daya, ɗan shi daya, dan shi daya, wana daya, wana daya, amma duk an sassa adireshi daban-daban. To shine yanzu aka zo aka tattaro su, ana son a gane a bincika a yi kaza, sai a gane cewa mutum 15 a gida daya su suka sai hukumomi guda 15, kuma ina shi ya samo kudin? Sai a bincika shi ne executive director a wuri kaza. To a lokacin ku kudi kaza sun bace, ba ku mamaki hukumar NEPA ta gagara gyaruwa a kasa? Ina miliyoyin ko biliyoyin kudin da aka kashe? Akwai tsohon minista da aka taba sawa a kasar nan, tsohon lauya ne dan boko, aka sanya shi shine shugaban hukumar wutar lantarki, wato minista. Yace shi ko sai ya gyara wutar nan, sai ya yi maganin duk matsalolin. Aka zo aka yi choose the life da shi, har ni na buga waya lokacin mun yi magana, ana ta mishi addu'a, wane ne wane ne, ina da al'amari ya al'amari. Aka fitar da kudin da za a yi gyara, me ya faru? Sai shugaban kasar lokacin ya ce a zuba kudin a cikin account din shi. Shi wannan minista ya ce a waɗannan kudin an yi shiri da ni a talbijin, kowa ya ji ni, kowa ya gani, na ce ga shi za a abin nan. Ya ce na ce maka a zuba su a cikin account dina a banki na. Ya ce shi ba zai haka ba, shi ne aka bi dare aka je aka kashe shi har gidan shi. Kuma wannan shugaban kasar da ya wannan abin yana nan yanzu ana daukan shi babban gwarzo ne. Wannan ita ce kasarmu. Akwai aiki da 2007 nune ne wa hukumar wutan lantarkin kasar nan aikin saka musu bayanan akan internet. Ni dinnan ni ne aikin, ba wani ba da hannuna da yatsuna, ni ne mai aikin akan ne. Matsalolin hukumar wutar lantarki kasa, ya za a yi kaza, ya za a yi kaza, ya za a yi kaza. Me ya faru? Waɗannan ayyuka da muka yi, sai aka yi shawara shikenan abinda za a yi a sa su a internet kowa ya gani. Da aka sa internet kowa ya gani, kun san me ya faru? A wannan shekara na je aikin hajji 2007, muka tafi wani taro na abin da ya shafi harkar sadarwa, wato telecommunication sector na Makka, suka gayyace mu taro a matsayin mutanen duniya sun zo, kowa a zo a ji. Sai aka yi daidai shugaban Nitel, wato ina faɗi yadda za a gane ne, shugaban Nitel na Makka Bahaushe ne, amma Bahaushe haihuwar Makka, Samir sunan shi. Da muka je na tashi na gabatar da bayanai, sai na ba su wannan website. Nan take aka duba, aka yi downloading, har aka yi printing takardu, aka ga irin matsalolin. Don a cikin analysis din mun sa cewa shekara 30 da ta gabata ba a taɓa samun wutar lantarki a Najeriya kwana 7 ba. Shekara 30 wuta ta zauna kwana 7 a Najeriya ba ta yi motsi ba, babu. Samir din nan wannan da ya ɗauki waɗannan takardu, shi kuma an gayyace su taro tun muna aikin hajjin fa, an gayyace su taro Riyadh, sai ya je shi ma sai ya gabatar da wannan. Amma sai ya gabatar da abin a siffar fadanci, tun daga Sarki Abdallah ya zo na ƙasar Saudi Arabia. Sarki Abdallah yana zaune, kowa yana miƙa yana jawabi. Shi Samir da ya tashi a matsayin shi na Bahaushen Makka ya yi jawabi, ya ce to mu muna godiya ga Allah, sannan muna godiya ga mai martaba sarki, muna godiya ga gidan Sarki Abdul Aziz, muna godiya ga zuriya kaza, saboda mu din nan yanzu an haife mu a Makka. Tun da aka haife mu, yace ban taba ganin wuta ta dauke ba. A lokacin yace shekara 59, bai taba ganin wuta ta dauke ba tun da aka haife shi yana yaro har zuwa ranar. Yace to kasar da iyayenmu suka fito, wannan kasar ga wasu mutane sun rubuta a internet cewa fiye da shekara 30 wuta bata zauna kwana 7 ba. Sai aka yi ta mamaki, subhanallahi, ana mamaki. Da aka tashi shikenan, sai sarki ya kira shi ya ce mishi wata kasa ce, ce Najeriya. Ya karanta mishi jawaban kaza 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 kaza, shikenan sai ce to ka rubuta musu cewa mu Saudi Arabia za mu ba su duk abin da suke bukata gaba ɗaya na kayan aiki. Jama'a, wannan magana ina faɗin ta kaso da na ɗauka, ka je ka kai kasar ɗin nan ko ina, amma yanzu zan faɗi sunan famanin sakatare na ma'aikatar wutar lantarki a lokacin a nan anguwar gidan shi yake, zan faɗi sunan shi, ka je ka same shi. Me ya faru? Sai suka rubuto takarda cewa to ku zo, mu gwamnatin Saudiya za mu ba ku duk abin da kuke so na wutar lantarki, in ya so ku je ku samu kuɗin gyara, amma haffal waya, har waya, har noti, komi za mu ba ku. Aka rubuto zuwa power sector, famanin sakatare shi ne Dr. Abdullahi Damau, Dr. Aliyu Abdullahi Damau, ga gidan shi nan kusa da gidan Malam Ba'ari. Mutumin Damau ne, Dr. Aliyu Abdullahi Damau, ka je ka same shi. Shugaban kasar lokacin shi ne Umaru Musa Yar'Adua. Sai Umaru Musa Yar'Adua ya kira shi, sai ya kira wannan kasaitaccen mai kuɗi na Katsina, Mangal, sai ya ce to kai dakta za ka je ka wakilci gwamnatin Najeriya akan a tattauna a karɓi wannan alheri, kai kuma Mangal za ka wakilce ni a matsayin ni kai ne wakilina. An yi wannan magana, dakta mutumina ne, na je na same shi muna tattaunawa kaza kaza, sai na ba shi labari, sai ce kai ne kai wannan aiki, nace ni ne nayi. Ita to ni na ga an sa wani injiniya Muhammad Awal, nace ni Albani na sanka, nace to Albani ai sunan wa'azi na, yan ana karatu ne sai a ce Albani, amma ana magana kudi Albani ba za ta shigo ba. To na shiga makaranta da Albani, kaga certificate dina ba zai rujin Albani ba. Ce kai ne, nace ni ne. Yace ai ba dan lokaci ya kure bada da kai za a yi wannan tafiya. Yace gobe za mu yi wannan tafiya da ni da Mangal. Shi yake gaya min bayan da suka dawo, yace suna tafe cikin jirgin sama, sai Mangal yace mishi amma ka ce wanda ya wannan aiki malaminka ne. Yace kwarai da gaske. Yace a edu ya karantar da kai? Yace a malamina na addini. Yace a malamin addini ne wannan abu na computer? Yace kwarai da gaske. Wai yace wani ke nuna na da kasusuwan shi? Yace to wannan mutum ya kamata in an da a kyautata mishi. Wannan yau na ɗibo muku labarin ne, kaf ka je ka kai kasar ɗin nan, kaka rage ko harafi, ka je ka kai duk inda za ka kai shi. Jama'a, mun gane wannan da kyau. Aka zo aka zauna, gwamnatin Saudiya a rubuce ta ba su komai. Suka dawo, Dr. Aliyu ya nuna min takarda, ya ce mala an ba mu komai, rana kaza za a je kwaso kayan nan. Shugaba Umaru Musa Yar'Adua ya ji daɗi, ya fitar da kuɗi biliyan na gugar biliyan, biliyan na gugar biliyan 11 akan wannan kuɗin aiki ne, tunda duk kayan aiki an samu. Waɗannan kuɗin ka je ka binciki tarihinsu, na yi tarihinsu a karan bana maganin zoman bana. Sai suka kasafta su gado, waɗannan suka kwashe biliyan 5 suka raba su 6, waɗannan wajen su 9 suka kwashe biliyan 6 su ma suka je suka raba, duka suka kwashe kuɗin duka. Umaru Musa Yar'Adua da aka zo aka kawo mishi wannan abin, aka ce yana daga abin da ya haɗi zuciya, sai ya shuru har ya mutu bai sake cewa komai ba. Ku tambayi ɗalibaina na ajin Abubakar Siddiq na Darul Hadisi, sai da na zo a lokacin bayan mun je mun yi wancan hira, na ce musu in Allah ya so nan da wata uku wutar Najeriya za ta gyaru. An yi haka ko ba? Sai da na gaya musu, saboda na samu wannan garantin. Amma kun san me ya faru? Ni kaina billahi allazi la ilaha illa huwa, har yau ba a biya ni kuɗin wannan aikin ba, naira miliyan 34 da 700,000, wallahi har yau ba a biya ni ba. Kuma ka tambaye ni me ya faru? Dokta ɗin nan shi ya alƙawarin zai sa a biya ni, sai na kwashi duk takarduna na payment da komai na aikin, sai na kai mai. Ko kwana 7 ba a yi ba, sai aka ce EFCC ta zo ta kama su gaba ɗaya an abin nan. Yanzu ban da takarda ko kwa ɗaya ma akan wannan kuɗin, naira miliyan 34,700, ko taro ba a bani ba kuɗin aikin, tare da waɗanda na ɗiba suka taya ni aikin duk na biya su, ya zama kuɗin suka koma na wani kare. Kuma bari gaya ma wani sirri, waɗannan kuɗin lokacin su na aje cewa in sun samu da su zan gina gurin nan, duk ɗaliban makarantar nan sai da na gaya musu cewa akwai kudin da na ware da sun zo kawai da su zan gina wurin nan. Shi yasa sai kaga mun zo muna jona-jonan gina-ginan mu nan, a dan gina, a tare nan, nan a gina nan, haka structure haka gashi nan ake ta yi ana langa. Alhamdulillah. Amma wannan shine tarihin makoman wutan Najeriya. To yanzu an kafa kwamitoci, to muna jiran nan da shekara hudu kwamitocin ko za su yi aiki. Kun ji halin da muke ciki a Najeriya. Saudiya ta ba da komai, ta ba su komai, kudin gyaran ne su kuma da aka fitar suka cinye. To yanzu binciken da muke, ina ma kayan da aka bayar tukuna. Ko shi ne kake zuwa kana fiye a shagon Okechukwu? Eh, karamin aiki ne a Najeriya. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Bari mu saurara anan sai an zo karatu gobe. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.